gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da juma'a shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Hadiza Kyari
tare da ni Amina Buhari Auna
ranar juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar al'adu nishadi kananan sana'o'i har ma da magana addini inda a yau ma 10 ga watan mayu na shekarar 2019 zamu ji magana ne akan sharadin azumi
kamar wasa yau har kwana biyar yau shirin namu yau a cikin shirin namu mun gayyato malami da zai mana karin haske akan falalan da ke cikin wannan watan Ramadan da ma yanda ya kamata mu yi azumin kanshi kuma zamu bude layi domin mu ba masu sauraro damin kira su yi mamallan tambaya kai tsaye
lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari 1-202-205-2655 yanzu kai tsaye muna tare da malam da zai yi mana ƙarin bayani akan watan Ramadan da yanzu ma zamu more falalan da ke cikin wannan watan
to assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
wa bakuncewa muka samu a zauren mu na yau da gobe
ba tare da Ahmad Muhammad Gombe daga nan garin Windsor dake cikin jihar Connecticut a nan kasar America
to barkanka da shikowa wannan zauren namu malam Ahmad yau muna tattaunawa ne muna so kai muna ƙarin bayani akan falalan da ke cikin wannan watan Ramadan yanda zamu more wannan watan da kuma yanda ma ya kamata ma a yi azumi tunda azumi ba wai rashin cin abinci bane kawai da shan ruwa
na'am alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala da kai wa masu sauraron mu namu hubesuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da cikin faralan shi da rahman shi ya kawo mu wannan watan ya ba mu rai da lafiya domin mu shedi wannan ibada mai farala mai girma muna gode masa bisa wannan ni'ima ya zama wajibi ka godewa Allah bisa duk wata ni'ima da ya maka dan ya tsara maka wannan ni'ima bayan nan kuma azumi ɗaya ne daga cikin rukunai na musulunci guda biyar waɗanda su ne abubuwa mafi girma waɗanda aka gina musulunci a kansu shi ne kalman shahada da sallah da zakka da azumi da kuma aikin hajji sannan azumi kuma shi ne kusan na uku a wajen gamewa na kowa da kowa domin zakka da hajji yana kan wanda yake da hali ne ko kuma waɗanda suke mawadata amma azumi da sallah da kalman shahada kusan talaka da mai kuɗi kowa ya shiga ciki wani yana daga cikin matsayi da musulunci yake da shi a addinin musulunci yana cikin ginshiƙai guda biyar da aka gina musulunci a kansu bayan nan kuma menene azumin makaran kanshi to abinda ake cewa azumi a lugga na larabci shine kamewa amma kuma a yare na shari'a suna cewa azumi kamar da malamai suka ba da ainihin ma'anan shi huwa al-imsaku 'an al-akli wash-shurbi wash-shahawati ko wal-jima' min tulu al-fajr ila ghurubi shamsi ta'abbudan, shine kamewa daga cin abinci da cin abun sha da kuma saduwa na sha'awa da kuma ainihin niyya na bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Idan kawo ka daina cin abinci ba da wannan niyyan ba, to kawo kana ainihin yin wamban zani. Ke sa idan mutum ya wuni bai ci abinci ba saboda bai samu abincin ba, ko yana cikin wani yanayi koda daga ainihin asuba ne har zuwa faduwar rana, amma ba da niyyan ibada ba, to ba zai samu ladan azumi ba. To babban abu shine na farko, dole mutum ya kudura a ranshi cewa ya kame daga cin abinci da shan abin sha ne da niyyan ibada don neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. In babu wannan niyyan, to azumin babu shi ma gaba daya. Bayan nan kuma malamai sukan ce menene ma hikimar yin azumin karan kanshi. To hikimar yin azumi shine Allah ya ga mana cikin Al-Qur'ani mai girma cikin suratul Baqara, ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kuma su imani, mun wajabta azumi akan ku, mun sanya shi ya zama doka na wajibi na dole akan ku, kamar yadda muka wajabta shi akan waɗanda suka gabace ku. La'allakum tattaqun, domin azumin in kuka yi shi kwa samu takawa, ibada ne da zai ƙara kusantar da ke zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To shi yasa malamai suka ce babban hikimar yin azumi don ya maka tarbiyya, ya ainihin koya maka bin Allah subhanahu wa ta'ala cikin yin abin da Allah ke so da barin abin da Allah baya so. Kamar wata makaranta ce wacce za ka shiga ka koyi wani abu, to haka watan Ramadan da kuma azumin da ake a cikin watan Ramadan ya zama wata makaranta ce da ta koya maka tarbiyya, yawa Allah da'a na barin abin da Allah baya so, ka zama mai kankan da kai, ka zama baka da girman kai, ka zama mai haƙuri, ka zama mai rahama, mai jinƙai ga 'yan uwanka, ainihin waɗanda kake mu'amala da su na yau da kullum. Domin rashin cin abincin haƙuri ne. To ya zama wannan haƙurin ka koye shi ba wajen barin abinci kaɗai ba, wajen barin ma dukkanin ayyukan sabo da kuma haƙuri da duk wani wanda zai cutar da kai. To wannan na daga cikin abin da azumi yake koya mana, bayan shi kuma waɗansu ababe da yawa. Amma dai wannan shine babban makasudin yin azumi, ya zamto tarbiyya ce da take koya maka jin tsoron Allah da masa da'a da kuma haƙuri da dukkanin ababen da suke haka. Wannan kenan. Sannan shi watan karan kanshi wata ne da ke da falala. Allah ya zaɓi wannan watan, ya fifita shi akan sauran watanni saboda dalilai da yawa. Daga cikin dalilan malamai suka ce saboda a cikin shi aka saukar da Al-Qur'ani mai girma. Al-Qur'ani kuma shine littafi mafi daraja, mafi falala da Allah ya saukar a bayan ƙasa a tarihin duniya gaba ɗaya. Wanda ya zo da littafin shine annabi mafi daraja da falala cikin dukkanin annabawa da manzannin da Allah ya aiko. To zaɓen wannan watan Allah ya saukar da Qur'ani a ciki, sai ya zama watan ya samu wata falala da daraja. Ko da aka kalli irin ƙasashen duniya, za ka ga idan akwai babban al'amari da ya faru a wata ƙasa a cikin wani wata, sai ka ga wannan wata na da wani kima, na da wani daraja, da har ana ba da hutu a wasu lokuta a cikin wannan watan. Kamar ka ɗauki wannan ƙasar da muke ciki na Amerika, a ga ranar 4 ga watan July rada ce da suka samu ƴanci, ko suka ayyana ƴancin kansu daga ainihin mulkin Birtaniya, sai ya zama wannan ranar tana da wani kima a wajensu. In ka ɗauki inda muka fito kamar Najeriya, duk ranar 1 ga watan 10 wata rana ce da take da kima, da har ake ba da hutu saboda rana aka samu ƴanci daga ainihin Turawan mulkin Birtaniya. To haka watan Ramadan, saukan Qur'ani a ciki sai ya zama da wani falala da daraja da Allah ya zaɓe shi akan sauran watanni. Ita hadisa ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ruwayan Imam Tirmidhi da Ibn Majah. Manzo Allah yake cewa ranan daren farko na watan Ramadan, Allah na ba da umarni a ɗaure shaiɗanu da kuma kangararru aljanu, ba wa aljanu gaba ɗaya ba, kangararru daga cikinsu. Nan cikin aljanu akwai mumunai, akwai musulmai. To kangararrun cikinsu su ake ɗaurewa, ba wa aljanu gaba ɗaya ake ɗaurewa ba. Sannan kuma Allah na ba da umarni a buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗaya. Annabi ya ce ba za a sake kulle wata ƙofa ba 24 hours ƙofofin aljanna suna buɗe tsawon watan gaba ɗayan shi. Allah na ba da umarni a kulle ƙofofin wuta, ba za a sake buɗe wata ƙofa ba kuma a cikin wannan watan gaba ɗaya. Allah na ba da wani mai shela, wani mala'ika yana kira na cewa ya baghiyal khairi aqbil, ya kai mai nema alkhairi taho, ga lokacin samu alkhairi ya zo. Wa ya baghiyal sharri aqsir, ya kai mai neman sharri ka takaita wannan ba lokacin sharri bane ba. Sannan yace a kowane dare kuma akwai wadansu bayi da Allah ke yanta su daga wutan jahannama, Allah ta muna cikin su.
Amin.
Bayan nan kuma shi azumin kanshi yana da wata falala mai tarin yawa wanda babu lokaci da zamu ainihin ambace shi sai dai ga guda biyu daga ciki. Akwai hadisi cikin Sahih Bukhari da Muslim daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam yace man sama ramadana imanan wa ihtisaban ughfir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Duk wanda ya azumci watan ramadan imanan, yana mai imani da Allah, wa ihtisaban kuma yana yi dan neman lada a wajen Allah, ba yana yin shi ne kawai saboda al'ada ba, a karkai shi dan al'ada ne ko dan an saba, ko kuma karkai azumi dan kawai kar a ce ba na azumi, kai shi wa ihtisaban dan neman lada a wajen Allah. Annabi ya ce to duk wanda ya haka an gafarta masa zanuban shi waɗanda suka gabata. Kaga wannan ba karamin falala bane ba. Sannan akwai wani hadisi kuma wanda Imam Tabarani ruwaito da Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma Imam Ibn Hibban cikin ingantaccen littafin shi, wanda Imam Albani ya inganta wannan hadisin da kuma babban malamin hadisi Sha'ib bin Arnaut, yace hadisi ne ingantacce ala shartu Muslim. Wani daga cikin sahabbai Umamatul Bahili yake ba da labari, yace annabi ya shirye wata runduna za ta tafi yaki. Wai zamo ni ina cikin waɗannan sojojin da za a tura yaƙi wannan runduna, sai ya zo ya samu annabi ya ce da shi alaihi salatu wassalam, ya ce ya Rasulullah ka min addu'a na samu shahada a wannan yaƙi da za a je. Annabi sai ya ce ya Allah ina roƙonka ka amintar da su su je lafiya su dawo lafiya, ka ba su nasara kuma ka ba su ganima. Kaga cikin addu'an bai roƙa mishi shahada ba. Sai sahabin ya ce muka je muka yi yaƙi muka ci nasara muka dawo lafiya muka samu ganima. Haka ya faru har sau uku. A tura shi yaƙi ya zo ya roƙi a roƙa masa shahada, annabi ke roƙa masa shahada, annabi sai da ya roƙa musu nasara da dawowa lafiya da cin nasara da samun ganima. Da haka ya faru har sau uku a lokuta daban-daban. Sai ya zo ya ce ya Rasulullah na tambaye ka lokuta daban-daban ka roƙa mi Allah na samu shahada amma baka yi ba. Sai ya ce to ka famurni bi amalin adkhulu bihi aljannata, sai ya ce to ka umarce ni da wani aikin da zan yi na rike shi na samu shiga aljanna, amma yana neman wata hanya ce mafi sauki da za ta yi saurin kai shi zuwa ga aljanna. Sai annabi ya ce da shi alayka bi sawmi fa innahu la mithla lahu, na umarce ka da ka rike azumi ba shi da tamka, ka rike azumi kai ta yin shi babu abin da za a musalta azumi da shi wajen saurin kai mutum aljanna. Kaga wannan ba karamin falala ba ce ba, da lallai ya kamata mu ɗauki wannan ibada da muhimmanci. Allah haɗa mu da falalan da ke ciki. So bayan nan idan mutum yana azumi akwai ɗansu ababai waɗanda ya kamata mutum ya yawan aikata su. Daga ciki akwai karatun alƙur'ani mai girma, domin wata ne na alƙur'ani da malamai suka ce da Allah ya ce shaharu ramadana allazi unzila fihi alƙur'an, a cikin shi aka saukar da ƙur'ani, to watan na alƙur'ani ne. Akwai alaƙa tsakanin alƙur'ani da azumi, to mutum ya yawaita karatun ƙur'ani iya inda ka iya, ko da sura ɗaya ka iya to kai ta karanta wannan suran kana cikin masu karanta ƙur'ani. Kar ka karanta inda ma baka iya baka dinga bata, dauki iya inda ka iya ka dinga maimaita shi, zaka samu ladan masu karatu alqur'ani. Bayan nan a yawaita ainihin salloli na nafila, dama kiyaye sallan fadilla wannan wajibi ne a kowane lokaci. Haka ma nafila yin su kuma abu ne da ake so a kowane lokaci, amma a watan Ramadan a yawaita su musamman sallan tarawihi. Sallan tarawih yana daga cikin ibadan da ake so mutum ya yi
lokacin azumi kadai ake yin shi kuma ba?
Shi sallan tarawih a cikin azumi kadai ake yin shi, dan duk wata nafila in ka duba mafi yawa kana yin ta kadai, amma cikin azumi saboda falalan watan sai aka ce ma a taru a cikin jami'ai ta yin wannan sallan tarawih.
Haka ne,
to kaga wani ibada ne da take da dan takaitaccen lokaci, to kar a yi wasa da ita. Mutum ya dage da yawan sallan tarawih. Na annabi ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, duk wanda ya tsayi wan sallolin da ake na ramadana to Allah zai gafarta mishi zunuban shi waɗanda suka gabata. Yana daga cikin falalan da sallan tarawih ke da shi. Abinda ake bukata mu yawaita cikin wannan watan akwai sadaka. Wata ce take wata ne na kyauta. Nana Aisha ita annabi yana kyauta kamar iskan da aka sako ta, kowa ma ba wai a yawaita sadaka da kyauta. Sadaka da kyauta, akwai bambanci tsakanin sadaka da kyauta, wanda ina ga Hausawa sun sani, amma duk da yare ne na shari'a, shi kyauta kana bawa mawadaci kana ba wanda ba musulmi ba, amma sadaka kuma kana ba fakiri ne da miskini ko musulmi, shine bambancin su. To a yawaita sadaka, a yawaita kyauta a cikin wannan wata na Ramadana, dukan su biyu ana bukata mu yawaita waɗannan ababe a cikin wannan wata, da dukkanin wani aikin da muka san aikin alkhairi ne Allah yana son shi. Ta da zumunci, hakuri, kyakkyawar ɗabi'a, duk wannan lokaci na yin su ne. Sannan kuma akwai ababe da ya kamata mu ainihin guje su a cikin waɗannan kwanaki masu albarka. Bayan mun bar cin abinci, mun bar cin abun sha, mun bar ainihin sha'awa na taduwa da iyali, wannan wani bangare ne wanda ya zama wajibi a bar shi. Akwai ɗansu ababe kuma da ya kamata ka guje su, saboda yin su yana lalata maka azumi, ya maida azumin bashi da kima, bashi da wata daraja. Ya zama madadin ka samu lada 90 cikin 100 ko 80 cikin 100, ka tashi da lada 30 cikin 100. Kaga ko a jarrabawa ne ka fadi in ka samu 30 cikin 100. To mu guji duk wani abin da zai ainihin kada mu ya lalata mana azumi. Manya-manya daga cikin su akwai ƙarya. A cikin wannan watan mutum ya kama harshensa daga ƙarya. Annabi ya ce, man lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Hadisin Imam al-Bukhari daga Abu Huraira. Annabi ya ce, duk wanda bai bar ƙarya ba, bai bar aiki da ƙarya ba, alhali yana azumi, to Allah ba shi da buƙatar ma ka bar abinci ko ka bar abin sha. Kin ga wannan hadisin akwai razani da firgici a cikin shi
sosai.
To mutum ya kama harshensa kware da gaske, ka san duk abin da za ka furta. Kar ka zo ka ce da ƙarya kawai don ka ba mutane dariya. Kar ka zo ka ce da ƙarya kawai don ka cimma wata manufanka ta siyasa ko wata manufanka ta duniya, alhali kuma kana azumi. Ƙarya a kowane lokaci ya haramun ne. To haramcin kuma yana ƙarfafa a cikin wannan watan na Ramadan saboda ibadan da ake. To mu guji ƙarya cikin wannan watan. Mu guji gulmace-gulmace da annamimanci, da zaman majalisa, zaman sa ido, a zauna a yi ta gulma, wance aurenta ya mutu, wane ya sake matan shi, wane ya talauce, wane ya yi kuɗi, wane an kore shi a aiki,
aiki
kenan. Ana cin musu yan zaman sa ido.
To Malam
Gombe,
kar in katse
ka,
ga waya nan na shigo mana daga Gombe.
Na'am.
To wa muke da shi daga Gombe?
Gombe, kuna magana da Musa Usman.
To Malam Musa, Malam Ahmed Gombe shi ma yana sauraron ka.
To ina magana ne akan wato shugaban kasanmu na Najeriya Muhammadu Buhari. Ana abubuwa da yawa a ƙasa, wato ba fitowa yi magana shi me yasa hakan bai san talakawa ba ne suka zaɓe shi.
To Malam Musa, yau dai muna magana ne akan azumi, in akwai tambaya da kake da shi ga malam.
Ni ai ba sauraron rediyo nake ba, ban san me kuke magana a kai ba.
To bari mu ga ko akwai wani kira da ke shigo mana magana azumi muke yi, sai kuma mun ji ka a shirinmu na dare, inda za ka bayyana ra'ayinka. To malam, muna jin ka kafin wani wayan ya ƙara shigowa.
Na'am. To mu guji waɗannan ababe, domin ababe ne da suke ainihin ɓata mana azumi ko suke rage darajar shi. Sannan mu guji aikata dukkanin wani abu, wasu ɗabi'u waɗanda yake ba su dace ba, kamar ruwa. Mu guji ruwa a cikin wannan watan. Masu hali da mawadata, a taimaka wa waɗanda ba su da shi. Ana cikin halin kunci, ana cikin hali na niƙa su.
To malam, karin katse maka maganar da kake, amma mun samu wani waya. Da wa muke magana ne daga Bauchi?
Da Haruna Umar kuke magana daga Dambam.
To Haruna, wani tambaya kake da shi ga malam?
Daga cikin abubuwan da malam ya faɗa akwai ƙarya, mafiya hatsari a azumi.
Ko za ka ɗan matsa daga rediyon ka, don muna jin rediyonka.
Wanda suna wani shiri ne, wanda kamar drama ne, wanda yake ƙarya ne, ba haka abin yake ba. Zai shafi azuminsu?
Ko kana iya matsawa daga kusa da rediyonka? Don ko kuma kaɗan
rage? Na rage.
Yawwa.
To malam, ina ga tambayan da yake shi ne kamar masu wasan kwaikwayo ko?
Masu tashe da azumi. suna wata shiga da wani tsari wanda yake abin da suke faɗa din ƙarya ne a tashan. Wanda ya kama da yawa wanda ya kamar wasan kwaikwayo haka. Wannan abin zai shafi azumin su ko kuwa.
To malam, a kaji dai tambayar.
Na'am, abin da yake magana game da masu tashi a cikin azumi, wannan wata tsohuwar al'ada ce da muka taso muka same ta iyaye da kakanni. Watan azumi wata ne na tashi ana yin shi ne saboda ababe guda biyu. Na farko kamar nishadantar da mutane da kuma nuna cewa kam dan wani da kaga ana tashin kasan cikin azumi ake. Abu na biyu kuma waɗansu ababe ne da ake yi a nan ba mutum wani abu da makamancin haka. To kai tsaye ba zan ɗora harkan tashi a cikin babin ƙarya mutlak ba, sai dai na cikin wasanni waɗanda yake suke ne allagawu. Ina fata an gane barin shi ya fi, amma yin shi kuma zai shiga cikin wanda zai shirya wata ƙarya, domin duk wanda ke tashi da shi da ke da wanda suke kallon shi ba sa saka shi a babin kamar wanda zai shirya wani ƙarya na wani abu ba. Ina fata an gane waɗannan wasanni ne na za ka iya ce musu allagawu. Ban san ko malam ya fahimci abin da nake nufi ba, amma dai ire-iren waɗannan abubuwan za ka ce barin su ya fi a wannan lokacin na azumi, amma kuma ba ka ca yin su ɗin yana cikin irin ba ta shiga cikin waɗannan hadisan da suke magana ainihin ƙaulu zuhur, kamar tashi bai shiga cikin ƙaulu zuhur kamar maganganu na ƙarya waɗanda suna cikin manya-manyan zunubai, suna cikin wasanni ne kawai na ɓata lokaci.
To malam, ga wani kira na shigo mana daga Kaduna. Wa muke da shi daga jihar Kaduna?
Ina magana da Bilal Ibrahim.
To malam Bilal, malam na sauraron ka kai tsaye in kana da wani tambaya.
Ni tambaya ta ita ce a
malam Bilal
akan mutane kamar akan mutane masu azan wasa da sallah a cikin wannan dindindin da na san cewa wasa da sallah ba abu ne mai kyau ba, amma ya makomata take akan abu na dan azumi cikin azumin nan watan na Ramadan.
To malam, ka fahimci tambayan shi?
Na'am, kware da gaske. Da farko, wasa da sallah abu ne da ya zama haramu a kowane lokaci a cikin shekara gaba ɗayan shi, domin Allah ya ce fawailul musallin alladhina hum an salatihim sahun, narfa azaba ya tabbata ga lokaci ko kuma suna tariku sala daga mutum ya zo hada salloli guda biyar ko hudu a lokaci daya. Waɗannan ababe ne da suke na haramun. To amma kuma musamman duk wani abu na haramun, haramcin shi yana ƙara girma a cikin watan azumi, domin in kana azumi kuma kana wasa da sallah, lalle azuminka yana da matsala ƙwarai da gaske. Ire-iren su ne ma za ka sa su cikin hadisin da annabi yake faɗa cikin ruwayin Ahmad ibn Hanbal daga Abu Huraira. Annabi ya ce rubba sa'imin azuhu min siyamihi alju'u wal abash, baiwa daga cikin masu yin azumi, baiwa za ka samu mai azumi rabon shi da wani kamar wani abun da zai samu a wannan azumin da yayi shi ne yunwa da kishirwa. Hadisi ingantacce.
To malam, ga wani waya nan shi ma yana shigo mana. Assalamu alaikum, wa muke da shi?
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Kuma malam Aliya daga dokokin ta cikin jamhuriyar Nijar.
To barkanka da shigowa wannan zauren namu. Ga malam yana sauraron ka kai tsaye, akwai tambayar da kake da shi.
To abin da na rayuwa wai sai ina kira da sauran musulmi kuma da cikin kusuwana. Idan wannan lokaci yayi kayan da talakawa da sai yau lokacin musulmi sai su ƙara wai kayan kuɗi. Alhali kuma bakin tsawon wata guda na kuma sai mai dogo farashin kuma kayan ne. Idan kike maka da kokar musulmi wanda bai da ƙarfi da yawa kwarai.
To akwai tambaya da kake da shi ga malam? Wato malam, ga wani kira nan na shigo mana daga jihar Kwara. Wa muke da shi daga jihar Kwara?
To assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum assalam.
To kuna tare da Bello Garba Dinami Bulawu kala kala daga nan Kwara.
To malam Bello, muna malam na sauraron ka.
To ni dai ina son dan ƙara ja hankulan musamman ma jama'a, musamman ma matasa irin masu wasa da sallah. Wanda za ka ga wani za ka gane shi yanzu sai wannan lokaci za ka gane shi ma yana sallah. Kaga wannan da ya dace, ba ya kamata a ce kowane lokaci wannan wata ya zama darasi gare mu. ya kamata mu ci gaba da ibadojin mu ba kowai wannan wata ba shi kadai ne an kace kefe muna ya zama na ibada gare mu ba koyoshi musulmi ana son shi ya dage ya ga cewa ya dage garin ibada
to malam Bello akwai wani tambaya na musamman da kake da shi da ya shafi azumi da kake so ka tambayi malam
to ina son tambayi malam dangane da abin da shahi yin makilin shin bayan an gama sahur shin yana halatta mu yi makilin ko bai halatta
to malam ka dai ji tambayar
na'am makilin yana daga cikin abubuwan da malaman musulmi suka halatta shi duk wani abin da zai shiga bakinka in dai baka hadiye shi ba baya karya maka azumi yin makilin da rana ko bayan fajir ko bayan asar ya halatta sai dai kai kokari ka kiyaye kar ya shiga bakinka kisa ko wajen alwala ma annabi ce kar ka dinga shakar ruwa da yawa a hanci ka kiyaye kuma wajen kurkuran baki to the same thing in ruwa zai shiga bakinka wajen alwala ko kuma bakinka ya bushe ya halatta ka kurkure baki haka nan ya halatta kai makilin irin na zamani ko aswaki na itace wanda ake na al'ada wannan halal ne sai dai mutum ya kiyaye kar ainihin ya dashi zuwa karewa azumin shi
to masu sauraro da waya malam Bello muka kawo karshen daukan wayoyin naku amma za mu ci gaba da jin bayani daga wurin malam to malam ni ma ina da tambaya mu ma mata muna iya dandana abinci kenan idan ana azumi
na'am ya halatta mace tana azumi ta dandana abinci ta ji ko gishiri ya ji ko yayi daidai ko yayi yawa ko kuma abin da yake ake yin shi da suga a ji sugan yayi ko bai yi ba malaman musulunci sun halatta wannan duk yana cikin littattafan fiqihin musulunci sai dai kawai mutum ya kokarin kiyayewa amma yin nashi halal ne ya halatta ayi amma a kiyaye ba haramun bane ba insha Allah
to madalla malam to masu amfani da kaman magunguna misali irin wanda zaka ko diga ido ko kuma zaka shaka ta hanci kai wato spray shi kuma kana iya mana bayani akai
manyan malaman musulunci irin su Allama bin Baz Allah ya mishi rahama da su Ibn Uthaymeen duk Allah ya musu rahama da sauran manyan malaman musulunci sun halatta cewa ga wanda yake da ciwon asma ya halatta shaki inhaler a lokacin da yake azumi saboda ba abinci bane ba abu ne da ya zama kaman kusa yana alaka ma da rayuwar shi wanda idan abun ya taso mishi in bai shaki inhaler ba zai iya kai shi zuwa ga mahalaka to irin wannan ya halatta masu asma su shaki wannan inhaler game da mai ciwon kunne ya halatta ya diga maganin ciwon kunne game da mai ciwon ido ya halatta ya diga maganin ciwon ido sai dai kar a sa da yawa a wani lokaci kana jin shi a makogoranka amma dai malami sun ce idan laruran ya kama sai an saka haramun ne bai daukan hukuncin abinci bayan nan kuma malami sun halatta yin allura a cikin azumi ga marar lafiya idan har yin alluran ba zai kai ga wahalar da shi ba amma in zai kai ga wahalar da shin da zai ji jiki sosai ko ya aje azumin gaba daya ya dauki allura da duk maganin da ya kamata shi ya ci a musulunci bayan azumi ya rama wannan azumin da ya sha guda daya amma lallai yin alluran ya halatta a musulunci sannan kuma wani karin bayani duk da baki tambaya ba idan ana mutum yana azumi sai zamo ana da wani emergency na ana bukatun jini ga wani marar lafiya ko wata marar lafiya wurin aihuwa ne ko makamancin haka ya halatta ka bada jininka a dauka domin a taimaka mutum azuminka bai kare ba sai ko da kai ne ma ya kama ka ji asibiti aka ce ana bukatun jininka saboda za a yi wasu gwaje-gwaje kana azumi ya halatta a dauki jinin mutum a mishi gwaje-gwaje insha Allah duk wannan malaman musulunci sun halatta shi ibada ne mai sauki addinin musulunci kuma addini ne mai sauki
to in har dai za a kara jinin har
Hadiza ga dan da yana daga wani malam mun gode kwarai da gaske da bayani da kai mana mako mai zuwa insha Allah za mu gayyato ka kai mana bayani akan sallan Juma'a da ma dai sallan jama'a dai gaba daya
ni ma na gode Hadiza amin Allah saka da alkhairi
amin to masu sauraro anan ne za mu dasa aya da fatan kun ji dadin shirin kuma kun amfana da darasin da ke cikin shi amma da din wanda ya ce maka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu ne yau tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa
Hadiza Kyari
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa a sha ruwa lafiya kuma a yi hutun karshen mako lafiya Goodbye.